الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بكم مدهدوا كتارونا كرم تعليمي وإن دسوك حدث القرآن من كرمه مكرا تن مرتع الأولاد لتحفيظ القرآن الكريم أجن غريم هون جهر عدما نروكم أبنجي سبحانه وتعالى يبامو أذبارك القرآن ينين يندا نشري ذن يقراتو دول ذن تنجا da na ga ajanda doguwa ga kuma rana, so zan taƙaita insha Allah saboda a samu a kammala dukkan abin da aka shirya. Da farko an gabata mana da waɗanda suka haddace alƙur'ani, kuma an karrama su karramawa wanda take mai ƙayatarwa, wanda abin ya bada sha'awa ƙwarai da gaske. Kowa anan da ya so a ce ina ma shi ne, saboda yadda aka daraja su waɗannan talibin, kuma sun samu darajar ne saboda darajar da Al-Qur'ani yake da shi, saboda sun haddace littafin Allah subhanahu wa ta'ala wanda Ubangiji ta'ala ya saukar wa manzonsa sallallahu alaihi wa sallam daga saman saman bakwai, da babu wani littafi sama da shi. Kasancewansa magana ce ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala, to falalansa da fifikonsa kuma fifikon Ubangiji ta'ala a kan sauran halittunsa. Wannan ɗalibai muna musu murna na wannan daraja da falala da suka samu, wanda su kaɗan ne a cikin al'ummar musulmi, kuma wannan darajar dagewansu ne da juriyansu da haƙurinsu ya sa suka kai wannan matsayi. Duk wanda ka ga ya haddace Al-Qur'ani daga tambayi wani irin wahala ya sha, shi ya san irin wahalan da ya sha da haƙurin da ya yi da jure wanda ya yi, kuma wannan wahalan da ta ba wa abin daraja. Kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka saukar wa Al-Qur'ani a yana shan wahala wajen karɓansa, don ana masa wahayi ya kan shiga tashin hankali har ya yi kamar ya so masa ya farka. Daga cikin sabai suna kan cinyata, ana masa wahayi inda na ji kamar cinyata za ta faffashe. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da farko yana tsorace ne a lokacin da ake mai masa wahayi na Al-Qur'ani, domin tsoron kada ya manta. Ubangiji ta'ala ya rarrashe shi, ya masa alƙawarin cewa ba zai manta ba, sannan ya samu nutsuwa inda sai mala'ika Jibrilu ya gama karantawa kafin shi ya karanta, kamar yadda Allah ta'ala yake fala ta'jal bil qur'ani min qabli an yuqda ilayka wahyu wa qur rabbi zidni ilma, kar kai gaggawa wato wajen karatun Al-Qur'ani ka dinga maimaitawa in mala'ika Jibrilu yana karanta maka tun kafin a gama maka wahayin, sai ka roki Allah ta'ala ya ƙara maka ilimi. Ubangiji ta'ala ya ce to la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana thumma inna alaina bayana, kika ka dinga gaggawa kana motsar da harshenka, wato idan mala'ika bibi yana yi ya kan bi ne kafin a gama wannan ayin, ya fara wannan ayin don tsoron kar ya manta. Allah ta'ala ya ce kada kai haka, ka bari sai mala'ika bibi ya gama karanta maka, sannan sai ka karanta mun ɗauki alƙawarin za mu tattara wannan Al-Qur'ani a cikin kirkinka ka haddace shi ba za ka manta ba, kuma sannan mu ne za mu yi bayanin menene Al-Qur'ani ya ƙunsa. Ubangiji ta'ala ya sake ce masa sannu ƙuri uku fadatansa, za mu karantar da kai ba za ka manta ba. To haka manzon Allah ya dinga fama ina ta shan wahala har ya samu wannan matsayi Al-Qur'ani ya zauna masa. Ko wanda ka ga ya haddace Al-Qur'ani to lallai ya sha wahala, amma dama dukkan abu wanda yake mai daraja mai daukaka ko ba a samu sa a cikin sauki a cikin wahala ake samu sa sai an yi hakuri sai an yi juriya dan kaurecewa wasu abubuwa na hutu da na jin dadi kafin a same shi bi kadir kadi tuktasabul ma'ali wa man talaba al-ula sahira al-layali tarumu al-izza thumma tanamu laylan yaqusu al-dahra man talaba al-la'ali wa man talaba al-ula min ghairi kadin wa al-umra fi talab al-muhali gurgudun wahalanka gurgurun irin wato inda zaka samu daukaka duk wanda tunanin zai samu daukaka ba tare da wahala ba to yana neman abun da ba zai yi bane kamar yanda mai lu'ulu'i idan yana son ya mai neman lu'ulu'i sai ya nitso cikin koge kan ya samu to haka nan kuma mai neman ilimi sai ya sha wahala kan ya samu kuma kowane ilima sannan tana ilimin alqur'ani wanda shi ne fi kowanne daraja shi fi kowanne daukaka kitabullahi afdalu kulli ilmin أجلى وأجلى كل ظلم ولا أبدي به بدلا بتاتا ولكن أتزيد به علومي تافن الله شنو في يوم كوني إلمي أبواني إلمي سمد لتافن الله شنو ميا يدون جاهلتي دبتا سوى لهاك وانا إلمي ميمهم منشي كوانا القرآن مي درجة لك وانا ساميشي الله تعالى زي توقفاشي الدنيا دلاهية مزمع الله صلى الله عليه وسلم يتي والذي يقرأ القرآن وهو ماهر مع الصفرة الكرام البررة والذي يقرأه ويتتعتأ فيه وهو شاق عليه فله أجران لكم أن يكون القرآن هنا ميقول وعد كنزة وده يحدد لشياء دند كيشي لا إياشي وأن هنا تعيد ملائكو جكادون أبنجلي تعالى ما سدرجة وإن سكيباين سنبين والذي كرماشي ta malaiku suna kare shi suna daraja shi a duk inda yake ya gansu kuke gansu wanda ko yake karanta shi yana shan wahala kir da kir yake karantawa yana iina manzala ta sun aiti yana da lada guda biyu ladan wahalan da yake sha da kuma ladan da za a bashi na alqur'ani na kowane harfi da za a bashi lada goma wato shi ma dai ba a bar shi a baya ba don tuwon da ya fara da hakan ya fara kafin ya kai wancan matsayi sannan idan an je lahira ubangiji ta'ala ya ce nazar sama ya ce iqra alqur'ana fa innahu ya'ti yawm alqiyamati shafi'a li ashabihi karanta alqur'ani zai ci mai karanta shi ranar alqiyama qur'ani ba zai barka ka tafi wuta ba musamman wanda ya haddace alqur'ani wanda kullun yana karanta shi so Allah ta'ala zai ba Qur'anin ceton sa zai ce rabbi mana'atuhu nawma bil-layli fashaffini fihi Allah ka na hana shi bacci da dare ka bani ceton sa ka bani ceton sa so zaka ce Allah ta'ala ya kai shi aljanna kuma aljannan kuma Allah zai daukaka shi akan sauran mutane kamar yadda maza su ya ce yuqalu li sahibil Qur'an iqra warqa warattil ان اخر منزلتك عند ايه تقراها فكان ذا في هوا جنن هوا هواني اي تي kana karatu kana jiran alqurani kana hawa karshen matsayinka karshen ayan da zaka karanta wannan duka daukaka ne ubangiji ta Allah ya bawa mahaddaci alqurani mai karanta alqurani so alqurani idan Allah ta'ala ya baka shi ko su sifofi da ake bukatan ka sifanto da su wanda su ne lattuban masu karatun alqur'ani ko ma da ta alqur'ani kamar yadda malamai suka rubuta daga ciki dole ka jizimci karatun alqur'ani ya zama koyaushe kana yin sa saboda hikimomi guda biyu ko fa'idoji guda biyu fa'ida ta farko shine zaka samu lada a wajen ubangiji subhanahu wataala a lokacin da kake karantawa kuma kowane harafi ɗaya za a baka wani lada goma kamar yadda malamin adam ya karanta mana hadisi sannan na biyu kuma qur'anin da ya zauna don manzala ta sun ce shi karatun alqur'anin ka ahadul qur'an fa innahu ashadd tafallutan min al-ibil fi uqliha ku dinga karanta alqur'ani yau da gobe domin ya fi raƙumi kukucewa daga inda aka daure shi saboda haka idan baka karanta shi yau da gobe za ka neme shi kare sa kaga ko tafalala ne ubangiji ta'ala ya baka kamata kai sakaci ya zama baka wato ainihin karantawa ba har wannan falalan ta zo ta kubuce maka da kana muhaddacin alqur'ani yanzu kuma ka zama mamancin alqur'ani wato wanda ya manta alqur'ani kaga kai a tsarin wannan fadalan da da kake da shaida na abu na biyu ka sa ikhlasi a cikin harkokin kana alqur'ani ya zama tsakani da Allah kake da karatun qur'anin ka da karantarwan ka da koyon ka kowanne ya zama tsakani da Allah ne saboda karatun alqur'ani ibada ne idan baka yi shi don Allah ba ubangiji ta'ala da zai karba maka ba manzon Allah sai kuma ce innamal a'malu binniyat ya ce inna Allah azza wa jalla la yaqbalu min al-a'mali illa ma kana khalisan wa tadhibu wajhu Allah zai karba maka ba sai don Allah kuma idan kai shi don Allah nan ne zaka samu daukakan da ake samu a cikin alqur'ani saboda ma kana lillahi dama wa tafala wa ma kana li ghayrillahi zalu wa qadadu abin da zama don Allah ne to zai dore kuma zai yi kima a wajen ubangiji subhanahu wa ta'ala saboda ka asasi na farko shi ne ikhlasi ka cire riya a zuciyanka wato qur'ani nan kana karanta shi don Allah ne tsakaninka da Allah ba wai don a ji dadin muryanka ba ba don a ce kana yi ba ba don a yi baka ko don kai suna ba ya zama tsakani da Allah kake karanta shi wannan shi ne asasi na darajar da zaka samu na mahaddacin alqur'ani wani ya taj'al li wajhi llahi khalisatan inna albina'a biduni al-asli lam yaqumi wa man yakun li yaqul an-nasu yatlubuhu fa akhsir bi sabqatihi fi mawqif an-nadam to da ka niyya ta zama ita ce asasi kikkiawar niyya shine asasi a zuciyanka gini ba tsewa in babu condition to haka nan kuma daraja ta ilimi ba ta dorewa idan ba a sa ikhlasi a cikin ba in ba don Allah ba don Allah ake yi ba zaran ka sariya faru sai al'amuranka kar ka haddace alqur'ani don kai musabaka kawai ka je ka kai suna kai kai na ɗaya ko ina ana fadan sunanka ko ka ci mota ko ka samu wani abu na ɗaukakan duniya wannan ba shine manufa ba qur'ani karanta shi ibada ne kai shi don Allah tsakaninka da Allah ba don kai suna da shi ba ba don ka nuna ka iya ko ka burge ba don shi dan ya sa maka wannan to shikenan ya rusa maka darajar da wato muhaddacin alqur'ani yake da shi a wajen ubangiji ta'ala don Allah ta'ala baya karban abu sai idan an yi shi don Allah saboda shi to zaka ka gyara wato ainihin niyyanka sannan abu na biyu sifa ta biyu shine a same ka da qana'a wadatan zuci ine ne wadatan zuci shine rashin kwadayi abinda Allah ta'ala ya fore maka ya ishe ka kar ka je ka ci haramun kar ka je ka kaskantar da kanka ka kaskantar da alqur'ani saboda kwadayi baka da wadatan zuci shi ko wadatan zuci malamai suka ce kanzul la yanfa fuska ne wanda ba ta karewa kamar sito ne na arziki wanda duk imansa da ake ba zai karewa saboda wadatan a zuciyanka take ba a hannu ba amma wadata ta hannu ko ne rano kake da shi wata ran zai kare in kana kashewa amma idan akwai wadata a zuciyanka dan abin da kake da shi ya ishe ka kana duba wani ma bai da wannan to ba za ka wadatanta kanka ba saboda haka ka taimaki kanka ya zama kana da sana'a kana da sana'an yi wannan zai taimake ka wajen wadatan zuci kuma zai kara maka izza akwai hanyar da kake samun abincinka hanyar da kake samun dan suturanka da sauransu ba ka duba da karatun qur'ani da kake yi bane wannan zai taimake ka ya kara maka ikhlasi sai su masu qurra'in wanda suka karanta da alqur'ani a cikin baya dukkan yanzu ba su dauki karatun shine hanyar neman abincin su ba kuma inda mai shadibi yake cewa ta khayyarahum nuqaduhum kullu bari'in وليس على قرانه متاكلا kani su zababbo ne ba wanda wai zai zairera qur'ani ne don a bashi kudi tsakani da Allah yake karanta shi to ka zama tsakani da Allah kake yi ka sa wadatan zuci a zuciyanka shine ake ce masa wato ainihin ana'a idan ka da qinan nafs wani yace qinan nafs ma yafika min saddi khallatin fa in zada shay'an ada zaka binafaka dan abun da zaka biya bukatan ka ya ike ka in Allah ya kawo maka arziki mai yawa shikenan in bai kawo maka ba dama baka daga hankalinka ba bani sana ya je ya saka fara da darajar ka da ubangiji ta'ala wato yayi maka manzo da kuma yace dai tarhina an kasrat al ard inna man ghina ila nafs wato wadata ba shine wato yawaita kadarori ba a'a wadatan zuci shine wadata duk arzikin ka in babu wadatan zuci ko rayuwar talauci za ka yi, kana cikin tashin hankali da damuwa, inda talaka ke cikin tashin hankali da damuwa na bayi da abunda wato zai ci a gidansa. Sannan manzo sai ya ce qad aflaha man aslama wa ruzika kafafan wa qana'ahu Allahu bima atahu, dukkan wanda ya zama musulmi kuma aka azurta shi da abinda zai ishe shi na dinki bukatansa, kuma Allah ya sa masa wadatan zuciya, wannan ya samu babban rabo a duniya da lahira, ya samu rabo don bai wahala a duniya ba haka kuma a lahira. Saboda haka mu sa wadatan zuciya a zuciyarmu, ku sa wadatan zuci ba wai kuna karatun alqur'ani ko kun haddace shi don samun abun duniya ba ne, don haka ne in baka samu ba qur'anin a duniya da lahira bai amfane ka ba, kuma in ka samu din kuma iya duniya ne amma a lahira bai zai amfane ka ba. So kuma sannan zaka kaskantar da kanka, zaka kaskantar da alqur'ani, kamar yadda Jurjani yake cewa walau anna ahlal ilmi sanu husanahum walau azzamuhu fin nufus la uzzima walakin ahanuhu ahana wa hay wa dannasu muhayyahu bil atmai hatta tajahama, lati malamai za su kare mutuncin ilimi, wallahi ilimin ya isa kare su, ilimin shi zai gadin ka ya kare ka ya hana ka balakanta a duniya, amma sun dauka shi da kwadayi, kaje kai kwadayi anan ka har su bukanta ilimin ma idan baki kin kaman gawayi, shikenan mutuncin su ya zube su kaskantar da ilimi. Idan kaje garin kwadayi ka kaskantar da alqur'ani sai Allah ya tambaye ka, idan kana da sana'an kuma yi sai dai gurgudo da wadatan zuci, abin da kuma Allah ka ambata da wadatan zuci to a cikin wahala kake. So wannan shine duka karatun kai daraja wajen Ubangiji Ta'ala. Sannan na biyu, zama mai kankan da kai, mai tawabu, mai kankan da kai. Galibi wasu idan Allah ya ba su alqur'ani sai su dinga jita kansu cewa su wani ne, su wasu ne, har suna alfahari da shi akan waɗanda su ba su da shi. Ni'ima ce Ubangiji Ta'ala ba kuma zaɓan ka ya baka ita ba wayon ka bane ba dabaran ka ba, kafin ka fara haddace alqur'ani wallahi wani ya riga ka kuma har yanzu bai haddace shi ba. Allah ne zaɓe ka ya baka ba wayon ka bane ba dabaran ka ba. To sai ka kankanta kanka ka dinga jin cewa Allah ya maka ni'ima, amma ba wai dun wani matsayin ka ne Allah ya baka wannan ba ko dabaran ka ko wayon ka ba, sai ka kaskantar da kanka. Duk lokacin da ka dauki kanka ba komai ba kuma Allah Ta'ala ya daraja ka ya nuna al'umma cewa kai wani abu ne. Manzala sun ake man tawaba'a lillahi rafa'ahu Allah wa man takabbara rafa'ahu Allah, wanda ya kankanta kansa don Allah, Allah sai ya daukaka shi, wanda ya kaskantar da kansa wanda ya girman kai kuma sai Allah ya kaskantar da shi. To da kan kankanta kai dabi'a ne na masu tsoron Allah, ya kamata wanda ya dauki alqur'ani ya zama shefi kowa sifantuwa da wannan dabi'a. Inna tawabu'a min khisali almuttaqi wa bi at-taqiyyu ila al-ma'ali yartaqi, kun anda kai dabi'a ne na mai tsoron Allah, kuma da shine masu tsoron Allah suke samun daukaka. Shedan ne zai tafi to ayin ka kankanta kanka zaka walakanta, alhalin kuma in ka kankanta kanka din nan ne Allah Ta'ala zai daukaka, amma shedan bai zai kale ka ba. So girman kai, rashin kin karban gaskiya, walakanta mutane, nuna kowa ba komai bane, to wannan ba dabi'a ce ta mumini mai tsoron Allah ballanta na mahaddacin alqur'ani. Sai ka dinga alfahari da qur'ani cewa kai mahaddaci ne, idan kai ka kuskure Ubangiji Ta'ala za ta zakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa, kar ku tsarkake kawunan ku, Allah Ta'ala shi ya san waye mai tsoron sa, to shi ya san waye mai daraja a wurin sa, saboda inna akramakum indallahi attaqakum, wanda yafi ku daraja a wajen Allah shine wanda yafi ku tsoron Allah. To kar ka dinga alfahari, alfahari al'amura ne irin na jahiliya, kamar yadda manzo ta ya faɗa al-faqr fi al-ahsab, wato alfahari wajen darajoji, wannan zamanin jahiliya ake yin sa, amma musulunci bai yadda da wannan ba. Isa Ubangiji Ta'ala ya lazina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wa la nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhum, kada ka dinga yi wa mutane ba kai saboda Allah ya daukaka ka kana musu ba'a kana musu izgilanci, zai yi wanda kake yi wa ba'a kuma bai haddace qur'anin ba ya zama ya fika daraja a wajen Allah subhanahu wataala. Kar ki yi wani ba'a ina masa izgilanci saboda kin haddace alqur'ani, zai iya zama wannan wanda kike wa izgilancin ko ba'an bai haddace ba amma ya fika daraja a wajen Allah subhanahu wataala. Haka ba a ta wannan ne ake gane wato ainihin daraja ba, daraja da tsarkin zuciya ne da tsoron Allah, nan ne darajar take. Isa manzo sai ce rubba ash'a aghbara madfu'un bil abwabi law aqsama ala Allah la abarahu, jiwa zaka samu mutum mai kura kuran jiki gashin sa ma bai tsaye shi ba, in an zo ana shiga wani wurin taro za a dinga tuture shi kauce kauce. Amma ya fi kowa daraja a wajen da zai rantse da Allah ya ce wallahi yau Allah zai yi ruwa, sai Allah ya yi ruwan domin kar ya kafara. To da aka kai ina mutum ka san darajar da Allah ta'ala ke masa ba, gar ka rena kanka, wanda ya rena kansa shine wanda ya san wato ainihin me yake. Mutane suna cewa kai wani ne, sai kuma kana cewa zuciyarka kai ba komai bane. Idan kai wannan sunan ne daukaka da darajar da ka samu na Alkur'ani, wato za ta dore. Saboda haka mu zama masu kankan da kai, sannan na biyu mu zama masu tsoron Allah. Mene tsoron Allah? Shine nisan kan haramu da aikata duk abin da Ubangiji da Allah ya wajabta maka. Idan ya zama na Allah ya baka Alkur'ani kuma baka ji tsoron Allah ba, ana ganin ka a wurare na sabon Allah, kaci mutuncin Alkur'ani, kaci mutuncin Alkur'ani. A ganka a wurare na wasa kawai, wurare na hayaniya, ka zo na amman da surutu ka zagi wannan, ka ci mutuncin wannan ba abin da kake yi. To ai baka daraja abin da kake dauke da shi ba, kuma ba za ka daraja ba kai ma. To za ka tsoron Allah ita ce rigan mumini, wa libasu taqwa zalika khair. Shi su fatin tsoron Allah, wannan shine mafi alkhairi, kuma shine guzurin ka na zuwa lahira. Wa tazawwadu wa inna khayra zadi taqwa. Za ka yayin guzuri shine tsoron Allah. To ubangiji ta ala ya allazina amanu taqullaha ولتنظر نفس ما قدمت لغد اتقوا الله ان الله خبير بما تعملون. يقول لو كان ايماني كجي تصورون الله سي دوبا مي غباتر سبوده غوبي كجي تصورون الله. الله سبحانه وتعالى ينا سنه دا واتو ابن الله تعالى ينا سنه ابن دوكي ايكتاوا ابن دا كيكي كو ابوي كو اسرنتي كو كاي كدي الله تعالى سن يسا ما زو اتق الله حيث ما كنت. كجي تصورون الله ا دكين دا كيكي شي سابون الله ينا ina sa zuciya ta tsara idan kuma fadan dukkan mutum ya zama ba hakkin imani. To da haka idan Allah ya baka Alkur'ani kuma kana saba Ubangiji ta'ala, sai Allah ya rufe wannan kwajin Alkur'ani a fuskarka, ba za a ganshi ba. Sabon Allah za a ganshi, sai ka ga ka walakanta a rayuwarka, ka shiga cikin wani cikin jerin kasattun mutane da halin Ubangiji ta'ala da ya daukaka ka. Yaqulu al-mar'u fa'idati wa mali wa taqwa Allahi awla ma safana. Kadamu ne za ka samu a duniya a yau na ci ban kaza, a tsoron Allah shine fiyayyen abin da zaka samu. To idan ilimin Alkur'ani ya hadu da tsoron Allah, to kaga ilimin sai ya kara daraja. Kuma sannan abu na gaba ya zama kana da khashya. Abin da ake cewa khashya shine khawfullahi al-maqrun ta'zim, wato tsoron Allah da yake haɗe da girmamawa. Ya zama Ubangiji ta'ala yana da girma a zuciyanka inda kake karanta Alkur'ani. Allah yana da girma a zuciyarka domin kana dauki da Alkur'ani kana karanta shi. Duk lokacin da kake karanta ka ƙara ganin kurjinin Ubangiji subhanahu wata'ala. Don Allah ta'ala ce innamal mu'minuna allazina idza zukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Mu'minin an bace Allah zuciyarsa kokota take so da ganin kurjinin Allah. Idan karanta Alkur'ani ya ƙara imani, to kai kake karanta. Kuma Allah ta'ala ce law anzalna hadha alqur'ana ala jabalin ra'aytahu khashi'an متصدعا من خشيه الله. تلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. لا سقد القران ودوسيني الله تعالى اذا دوس زي كيكيتي يا تاغي يا ديدجي saboda tsoron Allah. Kai me yasa Qur'ani ba zai ratsa zuciyanka ka maka tsoron Allah ba? Ka karanta shi da khushu'i da kankan da kai. Wannan shine dabi'a irin na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kanda Ubangiji ta yace wa idza sami'u ma unzila ila ar-rasuli ترى عيونهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. إذن أكا سوكا دا القرآن سوكا جكراتون القرآن سوكا جيدون سوينا زباد الهوائي ودا أبن دسكا قهنو نقصي القرآن أنت يا الله من إيماني كروه تامو دلت كما سو شيدا شيدا أبا أمو تادا بسياتي الله لو كتين دكا كي كرانتا القرآن إنجا جن جرمان أبنجي سبحانه وتعالى إنجا جن جرمان الله أزوتي لنكا إذن كاي هكا to kai ne wanda ka mori karatun Alkur'ani. Sannan abu na gaba, idan Allah ta'ala ya baka Alkur'ani kar ka tsaya a iyakacin Qur'anin kawai. Tunda ka samu mai wahalan, ka samu babban, to kar ka bari kuma karamin ya kubuce maka. Shine sauran ilmumuka na ilimi na shari'a, duk wanda ya dace Qur'ani a kuma zai gagare shi ne na ilimi. To idan ka dace Alkur'ani baka san ma'anansa ba, baka je kai karatu na shari'ar musulunci ba, tun da kai kenan. Domin Alkur'ani an saukar da shi don kai aiki da shi, don a fahimci ma'anansa. To kai sai baka fahimci ma'anansa ba, za ka karanta ka samu lada lada daukaka na mahaddacin alqur'ani ko baka san ma'anar sa to amma kuma fahimtar ma'anar sa da tadabburin sa kuma yakubu ce maka bayan da za ka samu wannan kai ilimi na shari'a kisa ubangiji Allah ya ce kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkaru ulul albab alqur'ani littafi ne wanda ubangiji subhanahu wataala ya saukar wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin al'umma su tadabburin ayoyin sa to su tsaya su fahimci alqur'ani sosai su fahimci menene ma'anar sa kisa kafirai suka ki imani da alqur'ani ai ubangiji ta'ala ya ce afala yatadabbaruna alqur'ana am ala qulubin aqfaluha me yasa ba su tsaya su fahimci qur'ani ba ko zukatan su aurufi ne ta tsaya ka fahimci alqur'ani dan alqur'ani ko ka fahimci sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don Allah ta'ala ya ce wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhi musamman maka da alqur'ani don ka bayyana mutane abin da aka sauka musu suka bi hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kai karatu na ilimi na shari'a ilimin shari'a musulunci wato kar ka zama mahaddacin qur'ani kuma malami a cikin shari'a musulunci kuma wannan ita ma hanya ce ta tafiya aljanna kamar yanda manzo Allah ya sama yake cewa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allahu lahu bihi dukkan ila aljanna duk wanda ya shiga hanya yana neman ilimi Allah zai fore masa hanyar tafiya aljanna ta wannan hanya kuma dukkan wanda kaga damuwansa kokarin fahimtar addinin sa to Allah ta'ala yana nufin sa alkhairi manzo Allah ya sama yake man yuridu Allahu bihi khairan yufaqihu fi din wanda Allah ya nufi shi da alkhairi to za a fahimtar da shi addini Allah zai fahimtar da shi addini kuma sai zaka haddace alqur'ani ka samu wannan darajar kuma ka tsaya a karatun boko kai iya karatun boko kai ka ci gaba ka tsaya a karatun ilimi galibin mahaddatan galibin su sai kaga kuma ba su ne malaman ba kuma su ne ya kamata su zama malaman ko a cikin su ne ya kamata a samu malaman to dole sai ka tsaya ka fahimci addinin ya bakar ka sai akan karatun qur'ani kawai idan kai haka ka hada kyawawa guda biyu sai zama ka bambanta kuma da wanda shi ilimi kawai ya sani na shari'a sai haddace alqur'ani ba ka tishi ta wannan bangaren so wannan galibi mahaddata suna wasa da wannan da daga cikin kuma ladduba na mahaddacin alqur'ani ya zama yana da ilimi magabata in ka dubi tarihin su zaka samu sun haddace alqur'ani sannan kuma suna dauke da ilimin mukana musulunci biyu idan kuma ka haddace Qur'ani fahimtar ilimi zai maka sauki Imam Shafi yana cewa haqqun ala talabatil ilmi bulughu ghayatihi lalle ne dalibin ilimi su yi kokari su kai matuƙa wajen karatu to yanzu wannan shimfiɗa ne kai ka tashi kuma tsaye domin ka fahimci wato ainihin ma'anonin Al-Qur'ani da fiqihu da hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma abin da ya shafi harshen wato Larabci kuma na ƙarshe shine uwa uba dole kai aiki da Al-Qur'ani ne dan ya saukar da alqur'ani don a karanta shi a fahimci ma'anar sa ayi aiki da shi wato wajibi ne kai aiki da alqur'ani idan baka aiki da shi ba ubangiji ta'ala zai tambaye ka shi ne makasudin saukar da alqur'ani dama so kada ya zama na kana karanta alqur'ani ne kana dauki da shi amma baka aiki da shi wani ne yake aiki zai ka karanta mutane su ji dadi su je su aiki da shi amma kai kuma baka aiki da shi ba to kana haskaka mutane ne kana kona kanka kuma dukkan wanda yake aiki da alqur'ani Allah zai gadar masa da wasu ilmummuka wanda bai san su ba man amila bima alima warasahu Allah ilma ma lam ya'lam wanda yake aiki da abin da ya sani Allah zai gadar masa ilimin abin da bai sani ba shi yasa ubangiji ta ce in tattaqullaha yaj'al lakum furqana idan kun ji tsoron Allah Allah zai ba ku wani ma'auni na ilimi da za ku dinga bambance tsakanin ƙarya da gaskiya ka gane wannan daidai ne wannan ba daidai ba Allah zai ƙara maka fahimta amma idan baka aiki da abin da ka karanta din ko kuma duhu zuciyanka za ta tare yi inaratul aqli maqsufun bi daw'i hawan wa aqlu atil hawaya zadu tanira hakkin hankalin mutum yana bishewa idan yana bin son zuciyansa to yana sabawa Allah amma mai sabawa son zuciyansa mai aiki da alqur'ani da sunna zaga zuciyarsa tana ƙara haske kullum Imam Shafi'i da baya iya rike karatun sa ya kai kokansa zuwa ga malamin sa waki'u me yace masa ka daina sabon Allah shakautu ila waki'in su a hizzi wa arshadani ila tarki al-ma'asi wa allamani bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yuhda li 'asi na kai kuka na zuwa ga wakili nake bana iri rike karatu yace mini ka daina sabon Allah don ilimi haske ne sabon Allah kuma yana bishe wannan haske ne to kaga duk lokacin da kake aiki da alqur'ani to kana ƙara izza da daraja da kuma basira wajen fahimtan sauraron sauran ilimi idan ka bijiro alqur'ani baka aiki da shi Allah sai ya mance da kai a duniya da lahira wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahshuruhu yawma alqiyamati a'ma qala rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadhalika atatka ayatuna fa nasitaha wa kadhalika alyawma tunsa fa da ka duk wanda ya bijiro alqur'ani baya abun nan baya karanta shi baya fahimtar ma'anarsa baya aiki da shi to za a tashe shi ranar alqiyama makaho yace ya Allah me yasa ka tashe ni makaho bayan da ina gani a duniya to ubangiji ta'ala yace ai haka ne ayoyin mu suka zo maka sai ka mance da su kake kai aiki da su sai ma yau za a mance da kai a cikin azabar Allah gashi ya sani ya haddace bai aiki da shi ba sai zai shiga wutan jahannama idan wanda qur'ani zai ce dafa wanda zai shigar da shi aljanna daukaka darajarsa shine wanda ke aiki da qur'ani su wajibin mu ne ba mun haddace mu dinga karanta mu fahimci ma'anansa sannan kuma mu dinga aiki da shi domin mu samu daukakan 100% ta duniya da lafiya ubangiji subhanahu wataala ya kara mana imani da tsoron Allah wannan ma da alqur'ani na addu'a ubangiji ta'ala ya musu albarka a rayuwansu Allah ya kara musu ilimi Allah ya kara musu imani da tsoron Allah ubangiji ta'ala ya sa alqur'ani shine wato hanyar shigansu aljanna wanda suka tsaya suka karantar da su malamai da suka tsaya cikin daka da shugabannin makarantan Allah ya saka musu da alkhairi ya ba su albarka alqur'ani ya zama sabbin tsiran su gobe kiyama kowa da kowa mu ubangiji ta'ala ya kara masa imani da tsoron Allah da fahimtan addini da ilimi na shari'ar musulunci da bin Allah subhanahu wataala da manzon Allah da kuma sabon kafa ubangiji ta'ala ya hada mu aljanna kamar yanda ya hada mu anan sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
الله أكبر
الله أكبر